الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi da yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a a yau muna 22 ga watan Shawwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya dace ma 12 ga watan 5 shekara ta 2023 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Al-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu ahadithul anbiya mun tsaya karshen babi na 30 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na wafatin annabi Musa alaihi salam a takaice mutuwarsa hadisi na karshe a babar shine hadisin Sa'id ibn Jubair daga malaminsa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake fada kharaja alaina annabi sallallahu alaihi wasallama yawman Abdullahi dan Abbas yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu faqala sai yake cewa uridat alayyal umam manzon Allah yace tabbas an bujuru min da al'ummu wa ra'aytu sawadan katiran saddal ufuka manzon Allah ya ce sai na ga jama'a mai yawa wato ta toshe wato dukkan wani sasandi na sama jama'a mai yawa ta toshe wani sasandi na sama faƙila sai aka ce da ni haba Musa fi kaunihi wannan annabi Musa ne alaihi salam a cikin jama'arsa wanda kasancewar hadisin malam ya rawaito shi anan a takaice wanda hadisin yana da dan tsawo kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada an bujuro mun da al'ummu manzon Allah yace sai naga wani annabi tare da shi wata 'yar jama'a idan aka ce rahat daga mutum uku zuwa tara, wani annabin manzon Allah ya ce tare da shi mutum biyu ko mutum uku, wani annabin da aka bujiro mun da shi manzon Allah ya ce walaysa ma'ahu ahad, dide da mutum ɗaya babu tare da shi. Wanda wannan yana nuna mana me kira zuwa ga addinin Allah, shi iya abin da yake kansa isarwa, shiriya abu ce wadda ke hannun Allah. Gaya dai annabin Allah ne ya zo ya yi da'awar, ya yi kiran amma kuma babu wanda ya karɓa masa, kuma haka zai tashi shi kadai a ranar kiyama, shi kanshi matsayin al'umma. To shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa sai na ga wata jama'a mai yawa ta tushe wani sasanni na sama. Manzon Allah ya ce sai na yi zaton cewa jama'a ta ci, sai aka ce da ni a wannan Musa ne da jama'arsa. Zuwa jimawa manzon Allah ya ce sai aka ce da ni dibinan, manzon Allah ya kalla sai ya ga jama'a mai yawa, aka ce masa koma dibinan, manzon Allah ya kalla ya ce sai na ga jama'a mai yawa, sai aka ce da ni wannan ita ce al'ummarka, hadhihi ummatuka wa ma'aha, ko kuma wa ma'ahum sabaquna alfan yadkhuluna aljannata bighayri hisabin wala azabi, wannan al'ummarka ce tare da su akwai mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama ba tare da an bincike ayyukansu, kuma ba tare da an azabtar da su. Kai tsaye daga an waye gari kiyama, waɗannan 70,000 Allah zai shigar da su aljanna ba tare da an lissafa ayyukansu, an bincike ayyukansu, kuma ba tare da an azabtar da su. Allah ya sanya mu a cikinsu. Wannan 70,000 Allah ya yi ma manzansa alƙawari an limka masa 70,000 sau 70,000 waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an bincika ayyukansu, ba tare da an azabtar da su, kamar yadda hadisi ya inganta. Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, ya inganta shi a cikin As-Silsila As-Sahiha. 70,000 sau 70,000 shine 4,400,000 adadin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi, ba tare da an azabtar da su daga cikin wannan al'umma. Allah ya sanya mu a cikinsu. A lokacin nan Ukasha ibn Mihsan, Allah ya kara masa yadda, ya zabura ya miƙe ya ce ya Rasulullah, ud'u Allah li an yaj'alani minhum, ya ce ya manzon Allah roƙa min Allah ya sanya ni daga cikinsu. Manzon Allah ya ce masa anta minhum, kana cikinsu. Wani sahabi ya tashi ya ce ya Rasulullah, ni ma roƙa min Allah ya shigar da ni a cikinsu. Manzon Allah sai ya ce sabaqaka biha Ukasha, tabbas Ukasha ya rigaye ka da wannan matsayi. To dan haka a takaice wannan hadisi malam ya shigo da shi domin tabbatar mana cewa mabiyan annabi Musa alaihi salam suna da yawan gaske, balma in banda cikamakin annabawa da manzanni babu wani annabi wanda yake da mabiya masu yawa sama da annabi Musa, in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya kere shi. Shi yasa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ra'aitu sawadan kaseeran saddal ufuqa, naga jama'a mai yawa sun toshe wato sasannin sama. Sai aka ce da ni wannan Musa ne a cikin jama'arsa. Za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلى قوله: وكانت من القانتين. قال: حدثنا يحيى بن جعفر قال: حدثنا وكيع هو بن الجراح الرؤاسي الكوفي عن شعبة هو بن الحجاج الواسطي العتكي عن عمرو بن مرة عن مرة الحمداني عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. مالم الله يجيكن سنافتا وانن بابيني واندكي بياني جمدا فتر وبنجي ميجرماد أوككا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وبنجي تعالى نفدا وضرب الله مثلا للي وبنجي سبحانه وتعالى وبنجي يا بغا مكو وني مثال للذين آمنوا ga wadanda suka yi imani da shi suka gasgata manzanninsa. Wani misali ne? Shine imra'atu fir'aun, misalin matar fir'aun. Idza qalat rabbi binili, lokacin da ta fada tana mai roƙon ubangijinta tace: ya ubangijina, ibnili baitan fil janna, ya ubangijina roƙonka nake ka gina min gida na musamman a aljanna. Domin aljanna ita ce karshen gurin mu'mini, duk wanda ya dace da gidan aljanna to tabbas kakar shi ta yanke saka, duk wani abin da yake guri a rayuwarsa ya cin masa. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya ajje mana ka'ida, yake fada a can cikin suratu Ali Imran: faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Duk wanda aka nisanta shi gabarin wuta a wannan yini na alkiyama, aka shigar da shi aljanna, to tabbas ya rabauta, ma'ana ya cimma burinsa. To shine a nan take addu'a ta ce: rabbi minili indaka baitan fil janna, ya ubangiji na roƙonka nake ka gina mun daki na musamman a gunka a gidan aljanna. Tace: wa najjini min fir'auna wa amalihi, ya ubangiji na roƙonka nake ka tsiratar da ni game da sharrin fir'auna, an gane ko, game da fir'auna wa amalihi da aikinsa, domin aikinsa aiki ne wanda yake mummuna. Aikinsa aiki ne wanda yake mummuna. Wa najjini min alqawmi adh-dhalimin, tace: ya ubangiji na ka tsiratar da ni daga mutane waɗanda suke azzalimai. Domin kasancewar wato shi azzalimi guba ne, bayan ka kama sababi ka dauki dukkan wasu matakai nani santar azzalimi to kuma kai ta addu'a Allah ya kare ka. An gane ko? Kai ta addu'a Ubangiji ta'ala ya sanya garkuwa da shamaki tsakaninka da azzalimai. Ke ta ce wa najjini minal qaumi adh-dhalimin. Sai ce wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Ubangiji ta'ala ya ce ambata musu labarin wato Maryam diyar Imran wadda wato ta tsare gabanta gabarin aiki na alfasha. Wannan yabo ne da jinjinawa Ubangiji ta'ala yake yi ga baiwarsa Maryam alaiha salam. Ubangiji ta'ala ya ce fanafakana fihi min ruhina. Ubangiji ta'ala ya ce sai muka yi busa wato ga magareta min ruhina daga ran tsarkinmu shine Jibrilu alaihi salam. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa wa arsalana ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya. Ar-ruh shine mala'ika Jibrilu. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa tanazzala al-mala'ikatu war-ruhu. An gane ko? Tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha. A daren Lailatul Qadr mala'ikuna saukowa Ubangiji ta'ala sai ya ce war-ruhu da ma mala'ika Jibrilu. Kamar yadda can ya faɗa qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Ash-shahidu dai anan yace fa nafakana fihi min ruhina. Shine Ubangiji ta'ala ya turo mala'ika Jibrilu alaihi salam yayi busa a jikin wato tufafin ita Maryam alaiha salam kai tsaye kawai sai ta dauki ciki. Ta dauki ciki na Annabi Musa wannan Annabi Isa alaihi salam. Wanda wannan kuma hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da girman kudurarsa domin mu yi imani mu tabbatar da cewa a sama ko a ƙasa babu wani abu da yake gagararsa. Kudura ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala samar da ɗa wato da uwa babu uba kamar yadda ya samar da Annabi Isa alaihi salam. Shi yasa yace waja'alna nabna Maryama wa ummuhu aya. Mun maida Isa dan Maryam da mahaifiyarsa Ubangiji ta'ala yace aya ce mai zaman kanta wadda take nuna girman kudurata akan kowa da komai. Sai yace wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Maryam ta gasgata game da kalmomin Ubangijinta. Wa kutubihi, haka nan littattafansa da ya saukar. Wanda wannan shi ma yabo ne na musamman da jinjinawa Ubangiji ta'ala yake mata. Bugo da ƙari sai ya ce wa kanat min al-qanitina. Maryam ta zamanto daga cikin bayi waɗanda suke masu matukar da'a da biyayya zuwa gare ni. To shine malam ya shigo da wannan aya, wato buƙatar shigo da wannan aya shine ambaton matar Fir'aun ita ce Asiya bintu Muzahim. Wanda ana faɗa cewa tana daga cikin Banu Isra'il, cewa ita amma ce ta Annabi Musa, ma'ana ƴan uwar mahaifinsa ce. Tare da cewa a wata faɗa tana daga cikin Al-Amalik, wato wasu jama'a ne waɗanda suka yi lokaci guda da Banu Isra'il amma ba sa daga cikin Banu Isra'il. To shine anan malam sai ya shigo da hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, yake faɗa yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa kamula minar rijali kathiru. Manzon Allah yake cewa da yawa daga cikin mazaje wato sun cika sun batse. Duk wani matsayi wanda yake na daraja wato sun kai, lafazin kamula mimun kin kana da fuska biyu in ma kai masa bamma kace kamula ko kace kamala shine anan yace kamula minar rijali kasiro da yawa daga cikin mazaje bazan Allah yace sun cika sun batse duk wani matsayi na daraja wato sun kai sai yace walam yakmul minan nisa'i illa asiyatu mar'atu fir'auna wa maryam bintu imrana amma daga cikin mata bazan Allah yace babu waɗanda suka cika suka batse suka kai ko kuwa a wajen daraja yace in banda Asiya matar Fir'aun gane ko in banda Asiya matar Fir'aun da Maryam diyar Imran mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam Asiya haka sunanta yake a Hausa ne ake jirkita shi a ce Hasiya gane ko Asiya ma'anar Asiya wato mai taimakawa mai agazawa an gane ko shine ma'anar Asiya mai taimako mai kawo agaji to a wannan gaba wasu daga cikin malamai suka kafa hujja akan cewa Asiya matar Fir'aun da Maryam diyar Imran gaba ɗayan su annabawa ne suka ce domin a cikin nau'i na ƴaƴan Adam waɗanda suka kai kokuwa a wajen cikar daraja su ne annabawa sannan waɗanda suke biya musu akwai al-awliya da kuma as-siddiqun da ash-shuhada an gane ko suka ce inda a ce wato waɗannan mata biyu ba annabawa ba ne to ai da ya zama tilas da ya lazumta a cikin mata ba za a samu waliya da wadda take siddiqa da wadda take shahida me yasa saboda waɗannan sifofi suna da yawa a cikin mata a samu mace siddiqa mai matukar gaskiya ko kuma shahida an gane ko ko kuma wadda take waliya masoyiyar Allah to dan haka suka ce wannan jumla kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin cewa a cikin mata babu wadda aka bata annabta in banda waɗannan mata guda biyu Asiya bintu Musahim da Maryam bintu Imran dan haka suka ce wannan dalili ne wanda yake nuna matan nan guda biyu wato annabawa ne daga cikin waɗanda suka tafi akan haka akwai irin su al-Imam al-Qurtubi Allah ya ji kansa domin shi ya tafi akan cewa Maryam ita ma ba annabiya ce domin Allah ya yi mata wahayi da tsani na mala'ika an gane ko ita Maryam ya tafi akan cewa ba annabiya ce domin Allah ya yi mata wahayi da tsani na mala'ika kamar yadda Allah ya faɗa wa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya qalat inni a'uzu birrahmani minka in kunta taqiya qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya قالت أن يكون لي ولد ولن يمسسني بشر ولم أكن بغيا وانا دوك تتوناواج وبنجي تعالى يكي حكيتو منا واند مريم عليه السلام تي سكاننت دا ملائكة جبريل وانا شين دليل الإمام القرطبي الله يجي كانسا ديتا في أكنشي وإتا مريم با النبياتي yace amma ita Asiya wani dalili bai zo ba wanda yake tabbatar da annabtarta duk da cewa wasu daga cikin malamai suka ce ai kasancewar da wannan firasa da ta nuna cewa wannan waqalat imra'atu fir'auna qurratu ayni li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Lokacin da take ba Fir'auna shawara bayan an tsuntu wannan akwati da aka buda aka ga jariri ne, sai take cewa kar ku kashe shi, wannan da yakan zama yakan iya zamantowa farin idanu ne nawa da naka, ma'ana zai faranta mana zuciya. Tace ya kusanta ya amfane mu ko kuma mu rike shi ma a matsayin da. Da haka kasancewar anan suka tafi akan cewa waɗannan mata annabawa ne. To wasu daga cikin malamai suka ce to ai babu wata mace ba annabiya, domin Ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim. Ubangiji ta'ala ya ce gabaninka ba mu turo da wani manzo daga cikin manzanninmu illa rijalan, in ba face mazaje. To su waɗanda suka ce wannan mata annabta a wannan annabawa ne suka ce wannan ana maganar manzanci ne, daman mu ba mu yi da'awar cewa ma akwai mace wadda take wato rasula manzo, a mu ana maganar annabta ne. An gane ko? Suka ce mu ana maganar annabta ne. Don haka wato shine anan kenan malam yazo da shi wannan hadisi, wanda hadisin yana nuna fadla ta matar Fir'aun, ita ce Asiya bintu Muzahim, sannan kuma da Maryam wato diyar Imran mahaifiyar Annabi Isa alaihi assalam, tare da cewa wasu daga cikin malamai ma sun tafi akan cewa annabawan a cikin mata wato kusan guda shida ne. Suka ce akwai Hawwa matar Annabi Adam, sannan akwai Sara matar Annabi Ibrahim, sannan akwai kuma mahaifiyar Annabi Musa alaihi salam, sannan suka ce da Hajar mahaifiyar Isma'il matar Annabi Ibrahim, sannan da Asiya matar Fir'aun, sannan kuma da Maryam mahaifiyar Annabi Isa. Wanda su ka'ida abunsu wanda suka tafi akan haka, kowace daga cikin wannan mata mala'ika ya zo mata daga gun Allah subhanahu wa ta'ala da wani hukunci na umarni ko kuma hani ko kuma sanarwa. An gane ko? Da haka suka ce waɗannan mata guda shida dukkansu annabawa ne. To illa kasancewar wasu daga cikin malamai sun ciro ijma'i kan cewa kwata-kwata a cikin mata babu ba annabiya. Gani ko? A cikin mata gaba ɗaya babu ba annabiya. Shi ne anan sai ya ce wa inna fadla Aisha ala nisa, lalle fifikon Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lalle fifikonta da darajarta akan mata ka fadli saridi ala sa'iri ba'ani, kamar fifikon gurasa ne akan sauran abinci. Wanda ita gurasa a cikin dukkan nau'in abinci musamman a wannan lokaci nasu, to tana daga cikin fiyayyen abinci. Me yasa? Saboda kasancewar wato ita gurasa ba ta da wuyar al'amari, abinci ne wanda yake ga sauƙin haɗiya, ga kuma dandanan shi ita gurasa ko ba miya sai ka ci, da abin da ya kama da haka. To wannan hadisi shi ne malamai suka ce ba dalili bane a bayyane wanda yake nuna Aisha Allah ya ƙara mata yadda wato tafi dukkan mata gaba ɗaya daraja. An gane ko? Domin kasancewar shi fifikon gurasa akan sauran abinci wannan ta fuskar kawai saukin al'amari ne, rashin wahala da dadin hadiya da sauransu, amma baya nuna cewa ita gurasa tafi wani abinci ta wani bangare. In har tafi shi ta wani bangare, to ta bangare da dama to wani sauran abinci ya fita. An gane ku bayyana zuntar cewa anan da aka ce kamar fifikon gurasa ne akan sauran abinci ba dalili bane ba, wanda yake a bayyana, wanda yake nuna Aisha Allah ya kara mata yadda tafi dukkan mata daraja, kamar yadda ita gurasa in ta fifici wani abinci ta wani bangare, to ta wani bangare kuma wani abincin ya fita. Tare da cewa akwai hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo, waɗanda suke tabbatar da fifiko na Khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da diyarsa Fatima, wato akan sauran dukkan mata, kamar yadda hadisi ne sahihi wanda Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa, haka al-Imam Ahmad a cikin littafinsa Musnad, haka Abu Ya'la al-Mawsili da al-Imam Tabrani da al-Imam Abu Dawud, haka al-Hakim an-Naisaburi shi ma ya rawaito hadisin, dukkansu ta hanyar Musa ibn Uqba daga Quraysh, daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda yake fada, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada afdalu nisa'i ahli aljannati Khadijatu bintu Khuwaylid. Manzon Allah yace fiyayyen matan aljanna, manzon Allah yace ita ce Khadija bintu Khuwaylid, mata ta farko daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai yace wa Fatimatu bintu Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, da Fatima diyarsa, sai ya ce wa Maryamu bintu Imran, da kuma Maryam diyar Imran, wa Asiyatu mura'atu Fir'aun, da Asiya matar Fir'aun. Waɗannan mata a jumulce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa su ne fiyayyu a cikin dukkan mata, kuma ya jirus Khadija, Fatima, Maryam, sannan kuma Asiya. Haka al-Imam Ahmad ya rawaito hadisi, hadisi ne ingantacce daga Abu Sa'id, ya faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Fatimatu sayyidatu nisa'i ahli aljanna, Fatima diyata manzon Allah yace ita ce shugaban matan aljanna, yace illa ma kana min Maryam binti Imran, sai dai kawai abin da ya kasance daga Maryam wato diyar Imran, amma a cikin matan aljanna gaba ɗaya manzon Allah yace Fatima ita ce shugaban mata. To dan haka dai a takaice wannan yana nuna mana wato daraja ta su waɗannan mata, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana. Dan haka Aisha Allah ya kara mata yadda sai ka sanya ta layin mata waɗanda suke masu daraja, masu matsayi a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da yake nuna darajarta da matsayinta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fifikon Aisha akan sauran mata, manzon Allah ya ce kamar fifikon gurasa ne akan sauran abinci, kuma ya nuna mana a farko cewa a cikin mata ba waɗanda suka cika suka batse suka kai kololuwa suka kai matsayi na daraja in banda waɗannan mata biyu, wato Maryam diyar Imran da Asiya matar Fir'aun. To a takaice dai wannan duka yana daga cikin jumullar kissa ta Annabi Musa alaihi salam, kuma yana daga cikin abin da yake ƙara nuna fadala ta Asiya matar Fir'aun. Ta zabi wato shine mutuwa akan abin da take cikin shi na mulki na jin daɗi, matar sarki ce ba, kuma ga irin abin da take cikin shi na ni'ima na jin dadi, to sai ta zabi ko wannan shine wato mutuwa gara a kashe ta akan wannan imani nata. Kaga ko wannan kwa lokacin da aka ringa azabtar da ita ne, aka ringa azabtar da ita da imanin ta da Allah ya bayyana, shine take addu'a take cewa, ya Allah ina roƙonka ka gina min gida na musamman a gunka a aljanna, ka tsiratar da ni game da Fir'auna da aikinsa, kuma ka tsiratar da ni ya Ubangiji na daga jama'a waɗanda suke azzaluma. Babun inna Qaruna kana min qaumi Musa al-aya qawluhu latanu ay la tasqul. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma qawluhu ulil quwwa ay la yarfa'uha al-usbatu min ar-rijal yuqalu al-farhin al-marhin wa qawluhu wayka anna Allah ay mislu alam tara anna Allah qawluhu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir ay wa yuwassi'u alayhi wa yudayyiq. Wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qasas, inna Qaruna kana min qaumi Musa, malam sai yace al-aya ay akmilil aya, ma'ana ka cika ayar. Shine Ubangiji ta'ala yake faɗa, inna Qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa idza qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin وابتج فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فكسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. وشينه ubangiji ta'ala yake kissanta mana wannan kissa, yace inna Qaruna, lalle shi Qarun, Qarun dan ammin annabi Musa ne alaihi salam, ma'ana kamar yadda kenan Bature yake fada kuzangin annabi Musa ne, kenan ƴan maza biyu suke da annabi Musa. Wa wata fada an ce ammin annabi Musa ne, amma fada ta farko ita ce mafi inganci, dan ammin annabi Musa ne, kamar yadda ya zo daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda. Shine Ubangiji ta'ala ya ce inna Qarun, lalle Qarun kana min qaumi Musa, ya kasance daga jimullar mutanen annabi Musa. Fabaga alaihim, wato sai yayi hasada ga annabi Musa da dan uwansa Harun. da sauran jama'a shine yace fa baga alaihim, don haka wasu daga cikin magabata malaman tafsir suka ce wato ma'anar fa baga anan ai hasada, yayi ma annabi Musa alaihi salam da dan uwan sa Harun hasada, yake cewa ai Musa da dan uwan shi Harun sun tafi da komai, babu wani abin da ya rage, su ne masu fada a yi. An gane ku? Ko kuma aka ce fa baga alaihim shine anan yayi wani zalunci da shishigi akan annabi Musa, kamar yadda ƙarin bayani zai zo, hadisi ne ingantacce, lokacin da ya nemi wato haɗin kai na wasu daga cikin jama'a ta Banu Isra'il cewa su ma annabi Musa kazafi, suka yi masa kazafi akan cewa ya yi zina, kuma Ubangiji ta'ala ya tabbatar da gaskiya ya kubutar da annabi Musa alaihi salam. To shi ne anan Ubangiji ta'ala ya ce fa baga alaihim, wato ya yi shishigi da girman kai da nuna isa wato ga annabi Musa alaihi salam da jama'arsa. Wa atainahu minal kunuzi, Ubangiji ta'ala ya ce mun ba Qarun wato game da taskoki waɗanda suke na dukiya, ma inna mafatihahu, abinda makullan taskokinsa, latanu'u bil usbati ulil quwa, na nauyayar wato jama'a waɗanda suke ma'abuta ƙarfi. An gane ko? Makullan mangaza, mangazakin shi na dukiya, jama'a waɗanda suke ma'abuta ƙarfi ba sa iya ɗaga waɗannan makullai. Idan aka ce usuba, wasu daga cikin malamai suka ce mutum goma, wasu suka ce 15, an gane ko, tare da cewa daga 10 zuwa 40 shine ake kira usuba. A taƙaice ma ka ce mutum 40 ba sa iya ɗaga makullan mangazaƙin shi, 40 ɗin kuma waɗanda suke masu ƙarfi. Wannan fa ana maganar makullai, to ina ga abin da yake cikin mangazaƙi? To shi ne Ubangiji ta'ala ya ce latanu'u, latanu'u ai latas'ul, ma'ana tana nauyaya ga jama'a waɗanda suke ulil quwwa, ma'abuta ƙarfi, ba sa iya ɗaga makullan mangazaƙin shi. Ubangiji ta'ala sai yake cewa idza qala lahu qaumuhu la tafra, ba su labari lokacin da jama'arsa suke ce masa la tafra, kada ka ringa nuna taƙama da jiji da kai akan wannan kyauta da Allah ya maka, ni'ima ce Allah ya maka. Jama'a masu hankali mu'minai suke yi masa galgadi, suke jan hankalinsa, suke ce masa la tafra, kar ka ringa nuna isa da taƙama da jiji da kai. Inna Allaha la yuhibbul farihi, suka ce domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya kaunar bayi waɗanda suke masu girman kai, masu nuna isa da ta, masu nuna jiji da kai da taƙama. Shine yace al-farihin ay al-marihin, masu nuna isa da jiji da kai da taƙama, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya faɗa wala tamshi fil ardi maraha, kar ka yi tafiya a ban ƙasa kana mai nuna isa da taƙama da jiji da kai, domin kwata-kwata Allah baya kaunar bayi waɗanda suke masu nuna isa, masu jiji da kai. Don haka ita dukiya kyauta ce ta Allah, ni'ima ce daga cikin ni'imominsa, wanda yake zaɓar wasu daga cikin bayinsa ya ni'imta su. Don haka duk wanda Allah ya masa dukiya to ya yi godiya ga Ubangijinsa, kuma kada wannan dukiya ta sanya shi ɗagawa, nuna isa da jiji da kai, da nuna cewa ya fi kowa. An gane ko? Abin da ya kamata ita wannan dukiya ta daɗa masa ƙasƙanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya kubuta game da ƙarfinsa da wayansa da dabararsa, ba iya kasuwa ba ce, a Allah ne yake bance ka da wannan. Nawa za ka samu sun taso sama da shekara 30 ko shekara 40 mutum yana kasuwa, in aka ji mulki darajar jarin shi gaba ɗaya bai wuce ba a lissa ba, amma sai ka samu wani matashi ya taso
bin shekara uku zuwa hudu zuwa biyar amma ya tara dukiyar da ta wuce misali ba wani karfin sa bane ba wani wayan sa bane ba wata dabarar shi bace dan haka kai da ka karanci ilimi na kasuwanci wannan mai dashi gefe daukar shi sababi an gane ko kamar yadda wasu su iya tunanin su ai bai kamata ba a ce wannan yayi dukiya haka su ƴan boko musamman waɗanda suke wannan suka kwankwade ta suna ganin in wanda yake jahili ba a rabu ba boko bai iya rubuta sunan shi ya tara dukiya kawai su a tunanin su bai dace ba a ce wannan ya tara ku saboda wai bai karanci fannin kasuwanci to kai da ka karanta ne gare ka to dan haka shi lamari ne a hannun Allah Allah shi yake wadatar da bayansa kamar yadda zamu iske wai ka annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shi ke shimfida arziki ga wanda ya so shimfida ma kuma shi yake kuntata ma wanda ya so ya kuntata masa to shi yasa anan su jama'a suke yi masa jan hankali suke ce masa la tafra karka ringa nuna takama da jiji da kai da nuna isa saboda Allah ya wadatar da kai ya maka dukiya inna Allah la yuhibbul farihina lalle ubangiji ta'ala baya jin kan waɗanda suke ko kuma la yuhibbu baya kaunar wato al farihin waɗanda wato suke nuna takama da jiji da kai da nuna isa kwata kwata Allah baya kaunar su wanda wannan tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa sifa ta al-mahabba ubangiji ta'ala yana so so wanda ya dace da girman sa gane ko sai suke ce masa wabtagi fima ataakallahu ad-daral akhirah ka nemi gidan lahira ma'ana aljanna a cikin abin da Allah ya baka na dukiya kai kokari kama kanka buzuri ka gabatar ma kanka ayyuka na kwarai da wannan dukiya da Allah ya yi maka ya baka domin ka dace da gidan aljanna wabtagi fima ataakallahu ad-daral akhirah ka nemi gidan lahira ita ce aljanna abinda ake nihi da ad-darul akhirah anan ita ce aljanna kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada haka ce yace wala darul akhirati khairul lil ladina yattaqu lalle aljanna ita tafi alkhairi ga wadanda suke tsare dokokin ubangiji shine suke masa nasiha wabtagi fima ataakallahu darul akhirah ka nemi aljanna a cikin abin da Allah ya baka na dukiya shi yasa malamai suke cewa duk wanda Allah ya bashi dukiya to kamar an damka masa makullin aljanna idan yayi kokarin ciyar da wannan dukiya ya sarrafa ta akan hanyoyin da za su cancanta masa yarda da amincewa ta Allah subhanahu wataala to sakamakon shi ita ce aljanna suka ce masa wala tansa nasibaka minad dunya amma kar ka manta rabanka na duniya wanda Allah ya yanka maka ma'ana na jin dadi ba a hana ka baka ji dadi da rayuwar duniya ka ci abinci wanda yake mai kyau ka hau abin hawa mai kyau ka sanya tufafi mai kyau ka kwanta akan shimfiɗa mai kyau duk wani abin da shari'a ta halitta maka ba laifi bane in Allah ya wadatar da kai ka ji dadi da rayuwar duniya domin shi lamari na addini muwazana ake bukata an gane ko ma'ana aunawa yake ka ji dadi da rayuwarka ta duniya amma fa kar ka manta da makomarka lahira wala tansa nasibaka minad dunya ka nemi gidan lahira amma kar ka manta da rayuwarka ta duniya ma'ana abinda Allah ya halitta maka na jin dadi ba laifi bane kuma in kai abubuwa na jin dadi wanda basu saba ma shari'a to baka zo da abin zargi ko abin kushewa ko abin aibantawa balantana wani da zai aibanta ka ka aikata iya abinda Allah ne ya halitta maka sai suka ce masa kuma wa ahsin kama ahsanallahu ilayka ka kyautata ma jama'a kamar yadda Allah ya kyautata maka Allah ne ya zabe ka yi maka wannan ni'ima to ka kyautata ma jama'a kamar yadda ubangijin ka ya kyautata maka domin matsayin mai dukiya wakili ne na Allah a cikin jama'a raban jama'a ne Allah ya sayo shi ta hannunka. Yadda Allah ya kyautata maka, to kai ma ka kyautata ma jama'a. Al jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Wala sune suka ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabghil fasada fil ard, karka nemi yada barna a ban kasa. Sune ayyuka na sako, ma'ana kar wannan dukiya ta zame maka sababi wanda yake na aikata duk wasu ayyuka waɗanda suke na ketare iyaka. Domin inna Allah la yuhibbul mufsidin, Ubangiji ta'ala baya kaunar bayi waɗanda suke mabarnata, ma'ana masu yada barna a ban kasa. Allah baya kaunar su fata-fata. Saboda dama ita dukiya yana daga cikin matsalolinta, takan gadar ma daga wanda bai san matsayinta ba, shishigi da ketare iyaka, kamar yadda Allah ya faɗa innal insana la yatgha an ra'a fustagna. Shine sai yake faɗa lubayan wannan gargadi da suka masa da jan hankali, sai yake cewa inna ma utituhu ala ilmin indi, wannan dukiya da kuke gani yace an bani ita ne akan wani ilimi wanda yake guna wanda nake da shi, domin ni masanin kasuwanci ne, na karanci yadda ake saye da sayarwa, yadda dala ake juya ta ta koma dala 5 ko ta koma dala 10. Aga wannan ya manta ni'ima ta Ubangiji subhanahu wata'ala gudunci, yana ganin cewa wayen shi da dubarar shi ne shine ya bashi wannan dukiya, yace inna ma utituhu ala ilmin indi. To haka wanda bashi da imani da Allah subhanahu wata'ala, duk wani abu kawai zai maida shi zuwa sababi, cewa tunda ya karanci fanni na kasuwanci dole ne kawai ya arziki, dole ne ya arziki. Me yasa? Saboda kawai ya karanci yadda ake saye da sayarwa, kuma yana ganin a iya tunaninsa duk wanda bai karanci wannan fanni to bai dace ba a ce yayi arziki. In ma yayi ga wani da arziki sai ya ce a kawai menene katari ne, a sai ya dauke shi kawai a matsayin kamar ma kuskure ne kawai. Wa yake danganta ma kuskure? Ubangiji subhanahu wata'ala. Yana ganin Allah ya aza dukiya inda bai dace ba a ce ta zauna, wanda wannan kuma yana iya kai mutum zuwa kafirci wal iyazu billah. To shine anan Fir'aun wannan Karun yake cewa inna ma utituhu ala ilmin indi, wannan dukiya an bani ita ne akan wani ilimi da ke guna, domin ni masanin kasuwanci ne. Ubangiji ta'ala ya maida masa martani yace awalam ya alam annallaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a, shin bai san da cewa kafin shi daga cikin al'ummu nawa Allah ya halaka ya halakar, wanda daga cikin wanda Allah ya halakar da su akwai wanda yafi shi tsananin karfi kuma yafi shi yawan tara dukiya, dukiyar da yake takama daga cikin al'ummu wanda Allah ya halakar akwai wanda sun fi shi karfi sun fi shi dukiya. Sai ya ce wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun, wato kangarari masu tsaurin kai waɗanda suka fantare ma ubangijinsu ba a tambayar su game da laifukansu, in an wayi gari kiyama kawai wutar jahannama za a tura su, saboda su kansu sun san me suka zo da shi. Ubangiji ta'ala sai yake faɗa fa kharaja ala qaumihi fi zinati, wata rana ya fito cikin jama'arsa, ya fito ga jama'arsa fi zinatihi a cikin kawar shi, yayi ado yana takama ya fito cikin jama'a. Alal ladina yuriduna alhayata ad-dunya, waɗanda suke nihin kawa ta rayuwar duniya, wanda kawai su duniya ita ce a gaban su, masu gajeran tsinkaye waɗanda ba su da tunani, masoya duniya wanda sun kawo ta sun tseda ta tsakanin idanunsu, kawai su ba komai yake burge su iya rayuwar duniya. Qalal ladina yuriduna alhayata ad-dunya, sai suke cewa ya laita lana misla ma utiya Qarun, ina ma a ce muna da irin abin da aka ba Qarun na wannan dukiya. suka ce kai innahu lazu hazin azim, lalle Qarun ma'abucin rabo ne mai girma, yana da rabo mai girma a wannan rayuwa ta duniya. Shi yasa zaka ga masu irin wannan tunani kawai su abin da yake burge su, su ga mutum a cikin yanayi na rayuwar duniya da shi ake damawa, shi yake fada a ji, ba sa tunanin wai wannan matsayi da abin da yake ciki ta ina ya same shi, ta hanya ce wadda take ta halaka ko kuma hanya ce ta haram, kuma ba sa tunanin wannan matsayi da yake ciki hujarrabawa ce ta musamman. Sai suke fada innahu lazu hazzin azim, lalle Qarun ma'abucin rabo ne mai girma. Ubangiji ta'ala sai yake fada wa qala allazina utul ilma, waɗanda aka ba su sani, masanan addini, waɗanda suka san inda aka dusa, ita ce makoma lahira, sai suke fada suka ce musu wailakum, kai can ku, wannan abinda Qarun yake ciki karye burge ku, karye kayatar da ku. Sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan, ladan Allah da ya tanada ma bayinsa mu'minai a gunsa ya fi alkhairi ga wannan abin da Qarun yake ciki, amma ga wanda ya imani ya aikata aiki nagari, wanda ya imani ya aikata aiki nagari, ladan da Allah ya tanada masa ya fi wannan abin da Qarun yake ciki, kar ya burge ku. Wala yulqaha illa sabirun, amma fa ba kowa ake ba wannan sai waɗanda suke masu ɗaukan hakuri, masu juriya akan yi ma Ubangijin su da'a, da ɗaukan hakuri akan dukkan wasu matsaloli da suke haɗuwa da su. Ubangiji ta'ala sai yake faɗa fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, gaba ɗaya shi da gidansa Ubangiji ta'ala yace sai muka juyar da ƙasa da shi, dukkan shi da abin da ya mallaka na dukiyar da komai Ubangiji ta'ala yace sai muka juyar da ƙasa da shi. Ubangiji ta'ala yasa ƙasa ta tsage gaba ɗaya da shi da dukiyar tashi suka runta. Wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, ba shi da wata jama'a a wannan lokaci wanda za su kawo masa taimako da agaji su taimaka masa, min dunillah, in ba Allah da ya halicce shi ba. Ko babu wata jama'a da suka isa su kawo masa taimako da agaji game da wannan azaba ta Allah da ya danke shi. Wa ma kana minal muntasirin, kuma shi a karan kansa bai zaman tuba masu taimaka ma kansu. Ubangiji ta'ala sai yake faɗa wa asbaha allazina tamannaw makanahu bil ams, waɗanda suke gurin matsayin Qarun a jiya, waɗanda suke cewa ka suke cewa ya laita lana misla ma utiya Qarun, Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan waɗanda suke gurin matsayinsa, wanda suke ganin ya ƙayatar da su ya burge su, sai suka zamanto ya ƙulu na suna faɗa wannan wai ka wannan wa asbaha allazina tamannaw makanahu bil ams, yau wai suna faɗa suna cewa ya wannan wa asbaha allazina tamannaw makanahu bil ams, waɗanda suke gurin matsayin shi wato ajiya, sai suke faɗa suke cewa wai ka annallaha yabsudur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir, suke cewa shin ba ku san da cewa Allah shi ne yake shimfiɗa arziki ga wanda ya so shimfiɗa masa, kuma shi yake kuntata arziki ga wanda yake nihin kuntatawa, suke faɗa suke cewa laula amanna Allahu alaina, in ba dan Allah ya mana baiwa ba ma daga cikin waɗanda za a hallakar, suka ce wallahi la khasafa bina, da Ubangiji ya juyar da mu kamar yadda ya juyar da wannan Qarun, wanda wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da bawan shi gaskiya, sun gane ashe abin da yake ciki banza ne, gashi da shi da dukiyar gaba ɗaya Allah ya hallakar da su. Laula amanna Allahu alaina, ba dan Allah ya mana baiwa, ya mana kyauta, ya ganar da mu shirya, yace suka ce wallahi la khasafa bina, da ya hallakar da mu kamar yadda ya hallakar da shi. Wai ka annahu la yuflihul kafirun, suka ce ku san da cewa shi kafiri kwata kwata baya rabauta, shine anan yace mana ma'anar wai ka annallaha, daidai yake da alamtara annallaha cewa shin baka san cewa Allah shike shimfida arziki ga wanda ya so shimfida ma kuma shike kundata ma wanda ya so ya kundata masa shine yace wai wasi'u alaihi wa yudayyi to tare da cewa malam ya zo da waɗannan asar waɗanda suke bayani game da ma'anar waɗannan kalimomi bai zo da wani hadisi a ƙarƙashin baban tare da cewa Ibn Abi Hatim ya fitar da hadisi da dangane ingantacce daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake fada yake cewa wato Annabi Musa alaihi salam ya kasance yana fada ga mutanen sa Banu Isra'il lalle Ubangiji ta'ala ya umarce ku cewa ku yi kaza Ubangiji ta'ala ya ce ku daina kaza haka Annabi Musa yake isar musu da wannan sako har ya kai Annabi Musa ya fada musu cewa Allah ya umarce ku a cikin dukiyar ku ku yi kaza ku yi kaza to wannan labari sai ya kuntata ya dauyaya akan Qarun an ce wai Allah ya ce masa yayi kaza da dukiyarsa sai yake fada ga Banu Isra'il ya nemi hadin kan wasu yake cewa to ai Musa shine yake fada yana cewa duk wanda yayi zina hukuncin sa shine a jajjefe shi har ya mutu dan haka sai yace ku zo ga wata shawara mu samu wata karuwa mijin ga da ita mu biya ta ta fito ta fada ma jama'a cewa Annabi Musa ai yayi zina da ita kunga in ta masa wannan kazafi cewa yayi zina jajjefe shi za a yi in aka jajjefe shi ya mutu mun huta kowa ya shiga sha'aninsa waɗannan jama'a suka ba shi haɗin kai lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya tsaya yana mai khuduba a cikinsu sai suka faɗa ga Annabi Musa suka ce masa wa in kunta anta kai ne ku Musa sai Annabi Musa ya ce tabbas ku ni ne sai suka ce masa faqad zanaita ai kai zina a lokacin nan Annabi Musa alaihi salamu hankalinsa ya tashi ya ce ina dalili suka ce ai kai zina da wanci bari a je a zo da ita aka je aka zo da wannan mata lokacin da ta zo gun Annabi Musa alaihi salam al'amarin ya girmama ga Annabi Musa Annabi Musa alaihi salam wa sa'alaha billazi falaqal bahra li bani isra'ila illa sadaqti ya mata magiya ya hada ta da girman ubangijin da ya rabe teku ga su Banu Isra'il suka bi suka wuce ya halakar da makiyinsu Fir'aun yace ki gaskiya ki faɗi abin da yake gaskiya magiya nake miki da ubangijin da ya rabe teku ga Banu Isra'il ki faɗi gaskiya a lokacin nan ita wannan mata ta ji tsoron Allah fa aqarrat bil haqqi ta tabbatar da gaskiya tace a ga yadda aka yi kullakulla ce aka yi ga waɗanda suka yi jinga da ita Qarun ne da sauran jama'a shi cewa za su biya ta taimasa kazafi shi Annabi Musa a lokacin nan Annabi Musa alaihi salam sai ya faɗi yana mai sujada ga Ubangiji subhanahu wataala yana mai kuka Ubangiji ta'ala sai ya yi wahayi ga Annabi Musa Ubangiji ta'ala ya ce masa na umarci ƙasa ta yi maka da'a duk abin da kake so ta yi ba ta umarni za ta aikata a lokacin nan Annabi Musa alaihi salam ya ba ƙasa umarnin cewa ta juye da Qarun ta ke yanke ƙasa ta dare da shi da dukiyar shi duk abin da ya mallaka gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halakar da shi ya juyar da ƙasa da shi da jama'ar tashi wannan hadisi ne ingantacce daga Abdullahi dan Abbas kamar yadda Ibn Abi Hatim wato ya fitar da shi wanda yana nuna mana kissar yadda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya kasantar da shi wannan kafiri wato Qarun dan haka kuma a waɗanda suka mallaki dukiya mai yawa Qarun yana daga cikinsu kamar yadda ake bada labarin akwai wani sarki wanda yake na birnin Tunis wato ya rabauta da wani bangare daga cikin wannan taskoki waɗanda suke na karo.
An gane ko shine Abdul Aziz Al-Haruri,
shine lokacin da Allah ya masa rasuwa akwai dan shi Ali ibn Abdul Aziz, shine ya maye gurbin sa. To shine sai yake fada ga dan uwansa Al-Hasan ibn Abdul Aziz cewa ka zo in har wato dinari 100,000 ya ishe ka daga cikin dukiyar abinda baba ya bari, yace ka zo ka dauka. Sai yace me zan yi da ita wannan dukiyar, ni abuna ni bana daukan ta a matsayin wata dukiya wadda take tsarkakakka. Wanda wannan dai yana bada yana nuna cewa dukiyar dukiya ce mai yawa, kuma wasu daga cikin jama'a sun samu bangaren ta kamar yadda shi wancan sarki ya samu.
Nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.